بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Munayi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na Al-Qur'ani mai girma. Kuma muna kan wato cikin suratul Anfal, muna kuma kan aya har yanzu ta 41. Muna kyauta zaton yau muqarisa ta, in ba muqarisa ba to mu dora gobe insha Allah. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi. Yau ana 8 ne ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446. Ga tambayoyi kamar haka. Wani yana cewa, assalamu alaikum malam, da fatan Allah ya sa lafiya. Allah da fatan malam yana lafiya, Allah ya sa haka, amin. Malam ni direba ne, ina cikin tafiya a mota na, sai wani mai nafef ya shigo. To ya shigo gabana, ina ganin kenan ko a bisa tsautsayi. Sai na taka shi, mutum ya kai 7 suka rasu. To malam, azumi 60 zan yi kadai, ko wannan su sai na mai nashi 60 daidai. To na farko dai tukunna, kafin mu zo kan azumi, mai muguni yana ganin cewa tukunna ya kamata masana hanya wato su yi hukunci kafin mai hukunci. Akwai abubuwan da ake mayar da su zuwa ga masana dokar hanya kafin malami ya bada fatawa, saboda wani lokaci akwai rikita-rikita da suke faruwa a ciki. Misali, a wannan zamanin yanzu kai parking din mota, wani ba kowa a cikin motar, wani ya zo ya daki motar sai dai ya mutu, waye yake da laifin kisa yanzu? To abinda zai iya tabbatar da waye yake da laifin kisa shi ne a gayyato masana hanya, masana dokar tuki, masana yadda ya kamata kai parking. Duk sai sun gama hukuncinsu, idan sun tabbatar da parkin ɗinka ba laifinka ba ne, shi ne yake wasa a hanya, to hukuncinka zai zama da sauƙi. Amma idan an samu lallai parkin ɗinka bai yi ba, to akwai ganganci a ciki, za ka ɗauki nauyi. To ire-iren waɗannan, saboda waƙi'ai ne na zamani, da can littattafai da suka yi rubutu da abubuwan da ake, babu maganar hatsarin mota, babu wane ne. Abinda aka sani kawai shi ne in ka kashe mutum da kuskure ko da yaya. Yanzu kuma akwai tafiyar da ya kamata, in ba a manta ba, shekara 2 mun yi huduba. Huduban nan da muka yi mun ambata tuki a cikin gari daban, tuki a bakin kasuwa daban, tuki a inda ake wasu tarurruka daban. Duk direba sai ya kiyaye waɗannan. To yanzu ba haka ba ne, saboda ƙasar kamar ƙasar mahaukata ne, kowa abin da ya ga dama yake. Don haka kafin mu ba ka amsa, sai mun tabbatar da tukunna, yaya aka yi, wani irin tuki kake, shi kuma wani irin tuki yake, kafin musulunci, domin duk abin da za mu faɗi ko dai ya zama haram ko ya zama halata, ba za mu iya yin wannan ba sai mun samu tabbaci. Ba wanda ya isa ya haramta sai Allah, ba kuma wanda ya isa ya halata sai Allah. Saboda haka sai mun samu cikakken bayani da dalilai da report daga waɗanda suke kula da tuki akan hanya, ya suka ba da report musu. Dole ne wannan. Don haka shi malam ya ba da shawara cikin littafin sai yake kallon ire-iren waɗannan, sai an samu masana. Ko Saudiya da kake jin ana yin waɗannan abubuwa, sai masana sun zo sun duba. Don bin Saudiya ko gonkon motar wani kai, to ba wanda ya isa ya ja motar a gurin, ba wanda ya isa ya taɓa ta. Duk gosulon da za a tayar ku sai dai ta tsaya a gurin, sai masana sun zo sun duba komai da komai, kuma sun yi rubutu su kai ma kotu. Sannan a yi hukunci. Da haka ba karazu da suke ba, mu ne muke zaune karazu. Yanzu idan ka zo bakin kasuwa kana tuki, za ka ga wani a bakin kasuwa ma gudu yake. Asibiti ba a gudu a gurin, wane ne wane ne duka. Kuma hanya ba ta kai kaɗai ba ne, akwai iya layinka da aka baka, ba a ce ce wanka shiga wancan layin. To duk waɗannan fa mutane ba sa kiyayewa, saboda an mayar da jinin kowa kamar banza. To shi yasa shi hukunci ba zai iya zuwa ba a yanzu, ba ni da amsar da zan bayar, saboda sai na samu cikakken bayani daga yadda hatsarin ya afku, kuma hukuma ita za ta ba da cikakken bayanin yadda hatsarin ya afku, da kuma wanda ba shi da gaskiya da wanda yake da gaskiya. Tobi a ciki ya ce in har an hukumar ta wanke mutum ba shi da laifi, to ba shi da laifi. Ba maganar ma ka saka shi ya kafara ko ya biya waye, duka ba wannan. Amma in an same shi da laifi akwai yadda za ka, to yanzu kawai kashi ya wuce gabanka. A ina ne? Domin yanayin yadda ake tukin ma daban, suna kallon bakin kasuwa daban, bakin tasha wani irin tuki kake. Su ko a cikin daji, ko a cikin daji suna da mizanin da kake gudu. Ko a daji ba kowa, akwai kyamarori za su iya ɗaukan hotonka, kuma da manejin ka yadda yake tafiya a lokacin. Kuma za su ba da bayani. Ba wasa ake ba, rai ba ya wuce wasa, jinin ɗan adam ba wasa ba ne. Kawai in kawo mota shi kenan, ba wanka da kai ta gudu. Ta yadda in wani ne ma ya zo ya gifta, babu yadda za a iya control. Kuma a cikin mutane, kuma a cikin gari, yana faruwa. Ko da keke wani yake tafiya, baya tafiya da in wani abu ya gifta zai iya control. Keke ba mota ba, balle ka zo mashin, balle ka zo mota, kawai gudu ake ba kan gado. Ko ba wasu ma fita suke koran na juma'a ne kawai su danna kwan suna ta gudu a gari ba. Zuwa da garin mahaukata ne da za a bar su suna wannan abu. Ko gwamnatin ba ta kishin jinin mutane ne, ba a kishin rayukan mutane, kawai aka bari, kuma an san su ba, ba a san su ba, kuma za su iya kashe wani. Sun ma taɓa kashewa a can lokacin ban taso ba ina can, wani yaro ya fara haddar Qur'ani suka buge shi ya mutu. Haka kawai yana ji, ubansa yana ji, yana ko gaisuwa ba su zo sun yi ba. Haka kuma dole kawai ya ɗauki abin nan, saboda kawai mun mai da kanmu banzaye, yadda ka san kwarkwasa ana saisa mata shelters, haka muke kawai. Kowa in ya ga dama ya ɗauko annobarsa, ko ta mota ko ta menene, sai ya kashe abin da ya kashe shi kenan, sai kuma magana ta wuce. Ba zan iya amsa wanne za ka yi mayar da, sai in an samu bayani. Don kuma akwai wanda yake da amsa gaskiya yana iya fitowa ya ba da amsa. In a kasan kada toshe ƙofa, ni dai ba da amsa, amma duk wanda yake jin yana da amsa a kan wannan sai ya zo ya tabbatar masa, duniya ta ɗauka ta ɗau hotonsa da komai. A imana? Ni dai ba da amsa a yanzu, saboda ba ni da wani abu, labari ne nasa yake badawa. Mai aikin hukuma a kai, saboda ya an sa hukuma mai kula da hatsarurruka ko? Yawa dole su yi magana. To, su ma wasu da kake gani masu aikin tsare hanya ɗin, masu kula da hatsarurruka, wani shi ma bai san abin da yake ba. Kawai dai illa iyaka sun ba shi riga kalarsu ya saka, kuma ya tsaya a bakin hanya. Magana gaskiya guda ɗaya ce. wani ko takardun motar da wani iya karanta ba to in ka bashi ya dudduba tunda bai gane ba sai ya mika ma shi karon bai san me yake ba to tsakani da Allah ana samun irin waɗannan to har yaushe kawai mun sakankance da an sakar an mayar da rayuka sun zama ba komai ba shi ne matsalar mu doko ko rayukan dabbobi da asuban nan muke darasi a masallaci muka iso wanda duk Allah yake son ya masa rahama to hatta tsuntsu ya ji tausayinsa in zai yanka shi ya yanka zana sai da ya kawo lissafi da kanari ka zo ka yi wani keji kawai haka don ba ka da aikin yi wai kai saurayi ne ka zo ka yi wani keji da wayoyi da komai a kamo kanari a saka ka saka masa tattasai wa gaya maka abincin kanari tattasai da sa masa tattasai da tumatir wa gaya maka da shi yake rayuwa halittar da Allah ya yi ta kawai ya watsa abincinta a duniya duk inda ya shiga Allah zai ba shi abinci ka taɓa ganin kawai an saba ma kanari cin tattasai wai kana gaye shi bai da aiki ke shi ke wai kanari bai busa kawai shi ke nan wai shi abin da yake so kanarin ya iya kuka sakarci wani irin sakarci ne haka wanda samu wani saurayi zartake ke bai da aiki sai kula da wannan zuntun yana yawo bai kyauta wa mahaifinsa ba kai magana in ma kana yi riba da kai nake ba kawai kana magana ta bai kyauta wa mahaifinsa ba bai yi komai ba yana bai ma wani tsuntsu wanda tsuntsun manzon Allah ya ce zai kai karan karanta tashin alkiyama ya ce bai yanka ni ya ci ba manzon Allah yake magana bai yanka ni ya ci ba bai kuma bar ni na tafi ba haka kawai ya tsare ni za ka yi magana wallahi ba ruwan Allah da kai niga ne ko wani wane ne nigan wa duk waɗannan al'amura suna nan kawai shiriri ta dai ga ta nan to yanzu ka dubi yadda ake lodin shanu haka za a kalmasa wuyan bujimi duk milulukan da za a ci ko ina aka ɗauko shi yana bada ɓargo yana da jini yana da nama yadda in an tankwasa wuyanka za ka ji ciwo haka za a yi masa nasa domin da ɓargonka da nasa duk ɗaya ne nama ne da jini da ruwa su ne suka haɗu idan wani guri ya wuce ciwo zai ji ina masu kula da haƙƙin dabbobi me yasa ba a kula da waɗannan dabbobi to sai su kaɗai ya isa Allah ya baka rahama a lahira to amma babu haka ake barin abubuwa kawai kenan yanzu mutane ma lodinsu ake a boot buɗin da bature ya kawai ka sa jakarka ka tafi inda ɗan wani buhunka da boronka ko ka yi wata 'yar ciyawa ita ce ba ta da gata ba ta magana ba ta da jiri ba komai ɗan buhunka ko 'yar jakarka jefa a ciki to yanzu buɗin ma ya dawo gurin zaman mutane a tokar wani itace haka kawai a tura mutane a ciki kuma su bada kuɗi saboda kowa bai san haƙƙinsa ba haka muke ba wani magana falo ba wani falo wanda ya yi motar ba da falo ya kira shi kuma ba wanda zai canza masa suna don ka sha giya ka zo kana cewa ruwa ne har yanzu giya ka sha ba wani wanda zai ce maka ruwa ka sha giya kawai ka sha Allah ya soke wanda ya ce assalamu alaikum ina barar addu'a wajen 'yan uwa musulmai a kan yarona da ba shi da lafiya kuma rashin lafiyar yana da alaƙa da wato ƙungiyar asiri shi ne muke neman addu'a wajen 'yan uwa musulmai Allah ya ba shi lafiya da sauran marasa lafiya muna roƙon Allah Allahu ya shafi Allah ya warkar da shi Allah ya raba shi da masu ƙungiyar asiri ko Allah ya sauke wanda ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alheri da sauran al'ummar musulmai baki ɗaya amin mu ma muna maka fatan alheri ina ne wato ina ne to ya kauce mu wani dan koko malam da al'umma musulmai su sani cikin addu'ar su Allah ya jarraba ni da rashin lafiya na hawan jini har ta kai ga na rasa gefe ɗaya na har ya kai ga na ƙasa gefe ɗaya na ina fatan Allah ya bani lafiya in ci gaba da bauta mishi yadda ya kamata. Allah ya karbi ibadunmu, amin. A sha ruwa lafiya. Allah Ubangiji ya warkar da kai, Allah ya warkar da kai. Kuma ina ƙara baka shawara, idan likitoci sun baka shawara ka bi. Ni wani lokacin mutane rena abu suke yi sai ya dawo ya zama wani abu daban. Ina baka shawara, in sun baka shawara akan wannan al'amari to ka bi shawara, kai kokari kaga cewa duk abin da suka hana to kai kokari kaga cewa ka hanu kuma ka bi domin lafiyar ka tafi komai. Wasu masu magana suna cewa lafiya wata tuta ce a kan mai ita, mara lafiya kaɗai yake iya ganin tutar amma sauran masu lafiya ba sa ganin ta. Wanda ya ce assalamu alaikum malam, a'a mu ba za mu faɗi sunanka ba, ya rubuta har da sunansa, ba za mu faɗi sunanka ba. Mutane har kansu ma wani lokacin ba su iya rufa ba kansu asiri ba. Yanzu in mun faɗi sunansa duk wanda ya san shi ya san shi. To mu dai za mu rufa maka gaskiya, ba wai abin kunya kai ba, amma dai ba za mu faɗi sunanka ba saboda kowa bai san ka ba, bai san abin da kai kake nema ba. Amma kawai za mu karanta abin da kai, amma za mu ɗage sunanka. Wasu mutane suna da wani imani, mutum zai ce ka taya shi da addu'a sai ya ce to sunana kaza, to sunanka yana daga cikin sunayen Allah ne da za a kira a wajen addu'a. Mutane haka suke, ko mu gane ba, ko wata bukata ne wani ya riƙe wani abunsa ko ya yi kwangila ba a biya shi ba sai kawo muku sunan darakta. To sunan darakta baya cikin asma'ullahi husna da za a yi tawassuli da shi a kira, kuma daga zarar mai addu'a ya buɗe baki Allah ya san wa yake nufi, ba wani abu daban a ciki, ka daina sa sunanka a ciki. Don haka ba za mu karanta sunanka ba, ka yi haƙuri. Sunana a'a ba za mu bayar ba, ina neman addu'a ne. Yau an sace min kai ka fi mu iya karatun ka, an sace min mashin a gun aiki na. To a gun aikin nasa ma ya sa gurin, su ma za mu tsallaka ko mu faɗa. Ina aiki ne, to ya sake faɗa a department, ke ya sake faɗa. Ina son a taya ni da addu'a, Allah ya yi mene, ya tona musu asiri, ya mai mayar min da gurbi. Kaga hadda namban waya fa, hadda namban waya ya saka a ciki. In an samu mai Allah fa yace a gaya mu, Allah kuma yana gwansa da in an samu zai kai masa inda zai kai masa, ko gana jin ba zai kai ba. Ai inda mashin din a gurin mu yake, ana tsakanin an kama ma abun nan din to shine za a ba da namu amma Allah in ya tashi abu sa masa dawo masa da shi zai addu'ar da muke yi maka shine Allah ya dawo maka da wannan kayan Allah ya dawo maka da wannan kayan amma ina baka shawara kai hakuri kada kai mummunar addu'a akan su su barayi idan kai mummunar addu'a akan su addu'o'inka har suka wuce level din kayanka to wani abu zai biyo baya saboda shi Allah adali ne a wannan gabar kai addu'a Allah ka dawo min da kayana bas ya isa Allah an zalunce ni kai kai alƙawari wanda aka zalunce shi kana amsa addu'ar sa Allah ka dawo min da kayana amma idan ka saka mummunar addu'a to magabata ba haka suke ba saboda su suna da tunanin idan tsinuwa kake don akwai wanda in an masa sata irin wannan sai ya shekara uku duk lokacin da ya tuno tsinuwa zai to idan tsinuwar ta ka nauyin ta yafi karfin nauyin mashin in kai wasa an je kiyama za a yi balance to kuma duk addu'ar ka ba za ta kai abinda annabi ya roƙa ba shi annabi tun yana raye ya la'anci ɓarawo ya ce la'anallahu sari Allah ka la'anci ɓarawo tun daga zamanin annabi har zuwa yanzu wannan addu'ar tana kansa ita kadai ta ishe shi wani daga cikin sahabbai an sace masa doki yana hawa doki ne daga madina ya tafi makka umra duk shekara sai ya je yana shirin tafiya sai ya zo babu doki an sace shi doki kwallon ga kamar ko ya fi mashin ko yana zaman mashin ko yawa shi kenan babu dokin da zai hawa ya tafi umra yanzu umra za ta dakata aka zo ana masa jaje ana masa jaje sai wani ya ce kayi addu'a a kansa ka san addu'a gare shi daban addu'a a kansa kuma daban to galibi kuma addu'a a kan ɓarawo ake ba a ga ɓarawo ake ba addu'a ga ɓarawo daban addu'a a kan ɓarawo daban haka abin yake tafiya ya ce a'a suka matsa sai ya ce to a ɗaga hannu zai yi addu'a sai ya ɗaga hannu sai ya bayan ya yi ma Allah kirari da salati sai ya ce ya Allah idan talauci ya sa mutumin nan ya ɗauki dokin nan talauci saboda yana son zai sayar ya samu kuɗi duk inda yake Allah kai masa arziki ya sace ba amma gajiya duk inda yake in talauci da ya dame shi to Allah ka ba shi kuɗi domin ya samu kuɗi zai daina ka ji mutanen da suke daban da mu ke nan yanzu sai ya ce ya Allah idan kuma ba talauci ne ya dame shi ba buƙatarsa kadai ya raba ni da dokin nan baya sauna da dokin ne kawai yasa ya ɗauke shi to Allah ka gafarta masa a wani bangare kake yanzu ai watakila ko ɗaya baka ciki to haka halin mu yake to kuma idan Allah ya shiryar da shi da kansa zai dawo da kayan zuciya idan imani ya shiga mata sai ta yi abin da duk baka tsammani amma ya yi la'ana gobe ma ka sake tunawa ka yi la'ana to addu'o'inka idan sun wuce wannan abun za a samu matsala malam muna tawassuli da wannan ibada da muke da azumin da muke yi da wannan karatuttuka da muke muna roƙon Allah ya dawo ma da mashin ɗinka wannan shi ne kuma duk da ka ce a dawo maka da gurbi Allah mayar ma da gurbi to gurbi dai ina ganin kamar maimakonsa ne ko shi ɗin ko maimakonsa duk yadda Allah ya ga ya bi maka alheri ya maka, muna roƙon Allah ya dawo maka da shi, shi ne abin da za mu yi. Amma ba a ba da full address irin wannan haka, saboda za mu yi addu'a. Wani lokaci akwai hikima a cikin wannan. Mutane a cikinsu akwai ‘yan kambun baka, wani yana jin sunanka kuma ga abin da ya faru da kai, sai ce Allah ya ƙara, in yana da kambun baka binka zai yi, ba za mu faɗi sunanka ba, kariya muke maka, ba ƙiyayya ba ce, muna kare ka ne daga bakunan mutane, saboda bakuna akwai wanda in sun faɗa yana kamawa. Wannan shi ne. Na'am, mu koma kan baitul mal, gidan kuɗi, karanta mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
نعم الله تبارك وتعالى يأتي كسني وعلموا كسني أنما غنمتم من شيء ذو أبنه كسامو نغنيمة فأن لله خمسه lallai ɗaya bisa biyar ɗin shi na Allah ne, walin rasuli kuma na manzan Allah ne, wali zil ƙurba na ma'abota kusacin annabi ne, wanda ake fassara su mafi rinjaye da ahlul bait, wal yatama ɗaya daga cikinsu na marayu ne, wal masakin ɗaya daga cikinsu na miskinai ne, wa ibn sabil ɗaya daga cikinsu na matafiyi ne. Ubangiji ya ce idan kun yi imani da Allah da kuma abin da muka saukar a bisa bawanmu ranar rarrabewa da kuma ranar gamuwar jama'a guda biyu, Allah mai iko ne a bisa komai. Bayani ya gabata a kan wannan ganimar da wasu abubuwa da suka shafi ganimar da hukunce-hukunce waɗanda ake samarwa a kan ita ganima, da kuma ta sanadiyar ta ne aka assasa baitul mal, duk da cewa tarihi ya bayyana mafi rinjayen maganganun malamai wanda ya fara assasa baitul mali shi ne Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Amma akwai malamai da suke ganin cewa ginin baitul mali ne babu azabanin manzo, amma sarrafa dukiyar baitul mali annabi ya yi tsari irin wannan, kamar yadda wani mai rubutu ya rubutu cikin wasu littattafai, Ibn al-Qayyim ya yi irin wannan magana wato a cikin littafinsa na Manaqibu Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab, da kuma wani littafi da ake kira Al-Istiqsa, da kuma littafin abin nan wato Ibn al-Wardi, wanda Tarikhul Ibn al-Wardi. Akwai Tabaqatul Kubra wanda shi ma ya kakkawa maganganu ire-iren waɗannan, suka ce ita dai baitul mali bai ɗaki ne na tara kuɗin al'umma, kuma tsari ne wadda an sa shi tun zamanin manzo Allah. Khulafa'ur Rashidina sun biyo baya akan wannan tsarin. abin da yasa waɗannan malamai suka ce tsari ne tun zamanin manzon Allah. Dama in an samu ganima a zamanin manzon Allah mai ake yi da ita shine a taimaki waɗancan ɓangarori, a taimaki waɗanda suke miskinai, a taimaki waɗanda suke marayu, a taimaki waɗanda suke wabnis sabil matafiya. To kuma wadda ma Umar ɗin ya assasa, ai ita ma abin da take yi kenan. So amma kenan tsarin tun zamanin manzon Allah kenan ake da shi. Shi yasa aka ce yu'tabaru nizamul mali al-islam min aktsar al-anzimati istiqlala. Tsarin baitul mali na tara dukiyar al'umma na musulunci tsari ne wanda ya fi kowane irin tsari a duniya na taimakon al'umma, kuma tsari ne wanda ya fi kowanne samar da hurriya. Saboda ko shugaban ƙasa ba shi da yadda zai yi a tsarin musulunci a baitul mali sai abin da ya shafi haƙƙinsa kawai, ba mallakar wani mutum ba ne. Wato kowane talaka da kowane irin mutum yana da ƴanci a ciki, yana da haƙƙi. Shi yasa suka ce tsarin, in dai tsarin dukiya ce a musulunci wacce za ta amfani mutane, to babu kamar tsarin baitul mali wajen ƴanci. Kuma yace shi ne ya fi dacewa da kaiwa matuƙa, duk wayewar al'umma ya kamata ta bi wannan tsari. Haka yake kallonsu shi. Wa qad qarrara al-Qur'an, yace ai al-Qur'ani ya tabbatar da wani tsari a cikin fadinsa da ya faɗa cikin suratul Hashr, da yake cewa kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Musulunci ya kawo wannan tsarin yace saboda kada dukiya ta zamanto tana mudawala, ma'ana jujjuyawa a tsakanin mawadata kadai. Su kadai suke iya amfani talaka ko oho. To kada tsarin kuɗi ya zamanto haka. Shi yasa za ka ga in an tara waɗancan zakkar da wane ne da wane ne, to da miskinai da marayu da talakawa da marasa shi su suke amfana da wannan abin da. Kenan yanzu dukiya ba ta takaita a kan hannun mawadata kaɗai take juya ba. Saboda haka wayewa irin ta musulunci sai ta kai ga cewa ta wajabta jujjuyawar kuɗi bainan nasi jami'an, tsakanin mutane gaba ɗaya. Komin kuɗin ga za ka cire zakka, kuma za a saka idanu a ga sai ka cire. Saboda talaka, hukuma za ta yi amfani da wannan zakkar saboda talaka ya amfana, ba wai kuɗinka kai kaɗai ne da za ka yi ta jujjuyawa a ciki ka yi abin da ka ga dama ba. To kun ga kenan musulunci ya saka hanyoyi da zai karɓo daga mawadata ko ya ba wa waɗanda suke mabuƙata. Yanzu dukiya kenan ta juya daga mai kuɗi zuwa talaka, daga talaka kuma zuwa mai kuɗi. Wa adamul iktisari zalika ala fi'atil aghniya, da kuma rashin taƙaita kuɗi ya zamanto kawai akan wata jama'a ce ƴan kaɗan mawadata. Kun ga yanzu kamar duk da akwai baitul mali amma ba wannan salon ta ɗauka ba, ba wannan salon take amfani da shi ba. To salon mafi adalci, mafi cikar mutunta ɗan adam shine wannan tsarin na Allah, wanda za a karɓo daga mawadata a mayar ma fakirai, wanda yanzu babu mai tarawa ba, wanda ya fitar in ya fitar yadda Allah ya ce ya fitar, to shikenan ya ba mu wanda ya ga dama. Aka ce to kada tsarin ya zamanto haka, li'anna zalika mimma yusabbibu harajan fil mujtama' al-islami. Idan kuɗi ya zamanto kawai a wajen masu su suke iya amfani, ba sa iya tashi daga masu shi su amfanar da talakawa a ƙasa da mabuƙata, to rashin samun amfanarwar dukiya zuwa ga talakawa yana fitar da ƙunci daga zukatan talakawa zuwa ga waɗanda suke da hali. Haka ne ko? Yanzu abin da ake ji na surutai da ake ta yi da maganganu, saboda waɗanda suke riƙe da baitul malin ƙasa
basu sakar da kudin ba zuwa ga talakawa. Shi yasa kunci yake tashi daga zuciyar talaka sai ya haura ya tafi wajen su. Amma da ana sarrafa ta, bari ka ga mu iso kan yadda Sayyidina Ali yake da Sayyidina Umar, yadda suke a cikin Baitul Mal. Kai zama ka ce wannan mulkin ba ta zarce ba ta mutu. Ta mutu ana yi. Wallahi za ka ga yadda za mu, idan mun iso gurin, za ka ga yadda talaka yake amfana da kuɗin mai kuɗi, da zakkar mai zakka, da harajin mai haraji, da wane ne ɗin mai wane. Ka ga yadda talaka irin wannan gwamnatin ba sai ta roƙi ta zarce ba. Talakawan da kansu za su ce ta mutu tana yi. Saboda adalci ya bayyana, saboda yadda ake sarrafa Baitul Mal. Yanzu duk abin da yake sa talakawa kunci shine rashin sarrafa wannan kuɗin akan inda ya kamata. Kuma ita ce gaskiyar magana. Wa ila'an li tabaqatin bi aidiha duna wajhi haqqin. Sannan kuɗi su zamanto sun ratayi da wasu mutane, wata tabaka, wani in an ce tabaka kaman wani matakin wasu mutane. Suwaye waɗanda suke matakin yanzu su sarrafa Baitul Malin gwamnati, da gwamnati da gwamna da waye, ko da shugaban ƙasa da wa, wata ɗabaka ce wanda suke da samun abin da duk ake samu daga Baitul Mal, duna wajen haƙƙin ba tare da kallon fuskar kowa ya samu haƙƙinsa ba. Ma'aikaci ma da yake aiki wataƙila bai cika samun haƙƙinsa yadda ya kamata ba ko? Ahammiyatu Baitul Mal wa waridatihi, muhimmancin Baitul Mal a musulunci, huwa almu'assasatu allati tushrifu ala ma yuridu min al-amwal wa ma yakhruju minha fi awjihi an-nafa'at al-mukhtalifa. Yace muhimmancin ta shine wata mu'assasa ce, kamar ka ce wata cibiya ce ita Baitul Mal, wanda take ishrafi, tana supervising, tana supervising duk abinda ya kasance na haƙƙin kuɗi ya isa wajen mai shi. Baitul Mal take da wannan haƙƙin, da abinda ake fitowa a kai shi Baitul Mal, da abinda ake fitarwa daga Baitul Mal zuwa ga amfanar da al'umma, amfanarwa nau'i-nau'i daban. Amma duk wannan tsarin yace litakuna tahta yadil khalifa aw alwali, wannan tsarin zai kasance a ƙarƙashin hannun khalifa ko kuma alwali, majibincin mulkin mutane a wannan gurin. Waye wali yanzu tunda babu khalifa? Waye majibincin Baitul Mal yanzu? Ba za ku yi magana ba? Ha? Ko ni kaɗai kuke son a kama? Ku ba za ku yi magana ba? To shi wannan da yake majibincin Baitul Mal shi ke da haƙƙin ya kula da wannan kuɗin ya isa ga mutane talakawa, ya isa ga mabuƙata, ya amfanar da dukkan nau'in amfanunnuka da ake buƙata daban-daban. Wani buƙatarsa rashin lafiya ne ko? Yana son magani, ka tabbata ya isa gurin. An gane? Wani yunwa ce ta dame shi, ka tabbata abinci ya isa ta wannan gurin. Kai wali majibincin wannan gurin, saboda dukiyar ta mutane ne. Yada'uha fi ma amara Allah bihi, ya saka kuɗin a inda Allah ya umurce shi, ba a inda yake so ba. Kun bayyana, wali majibincin Baitul Mal, idan gwamna ne, idan shugaban ƙasa ne, ya saka kuɗin inda Allah ya umurce shi. Shi yasa Annabi ya ce ni ba ni nake azabtawa ba, anal qasim, ni mai rabawa ne, amma la azau illa ma amara Allah bi, ba zan ajiye kuɗin ba sai inda Allah ya ce in ajiye su, anan zan ajiye su. Haka manzo Allah yake, adalci kenan ko? Yace ya da'u ha fi ma amara Allah bihi, ya saka kuɗin a inda Allah ya umurce shi, shine an tuda'a bima yuslihu shu'unil umma, zai saka kuɗin ne a inda zai kyautata sha'anin al'umma. sai ma yace fisalmi wal harb har lokacin da za a saka kudin su amfanar da mutane yaki ake a ƙasa ko ana zaman lafiya ko wanne sai ka saka shi a inda ya kamata idan ƙasa tana yaki to dole ka saka kudin dan kasar ta samu zaman lafiya a yaki mutane shine ka sa a sayo makami balle ma a musulunci idan ƙasa akwai rikici ba a barin kowa ya sayi makami saboda tsare jinin mutane don in bar kowa ya sayi makami za a yi barna ban sani ba ko kun gane saboda musulunci ya zo da tattalin rayuwar dan adam la yuba'ul asliha fi waqtil fitan a lokacin fitina ba a sai da mukami sai hukuma ce kadai take da daman ta saya amma wani mutum ana fitina a gari hankali ya tashi ba za a bari kawai mutum ya je sai mukami ba don zai iya afka ma wanda ba shi kenan ba ku dubi tsarin yadda Allah yake wannan abun tsari yadda shari'a take saboda kawai a tsare wa mutane wa ahammu waridatu baitul mal mafifitan abin da yake kawo baitul mal kudi mun riga mun ambace su ko sune zakat kharaj jizya ghanima alfai'u alawqaf wa fiha jami'an wato bi istisna'i alawqaf wadana sune abin da suke tara ma baitul mal kudi sai kuma abin da muka ce al-muktashafa din nan wadanda zamani yake fito da su kamar irin su man fetur su diamond su wane ne duka baitul mali za su koma wa amma ikhtisasati baitul mali ke bantuwar baitul mal fa kullu malin istahaqqa al-muslimun duk wata dukiya da musulmai suka kebanta da ita suka cancanta da ita to baitul mali za a je a saka ta shi kuma wali wanda yake majibincin wannan al'amari shi ne zai sanya kuɗin inda Allah ya umurce shi walam yata'ayyana malikuhu minhum to kaji wata magana in an tara kuɗin a baitul mal sai musulunci ya kiya ayyana wanda ya mallaki kuɗin ba za a ce wani ne mai kuɗin ba yanzu baitul mal ta waye za a ce ka faɗi gaskiya mana a ba ta saba ce ba ta gwamnati ba ne ta al'umma ce kawai kai tsaye ta al'umma ce ba ta saba ce shi ma gadi aka bashi shi ne wali wanda zai saka kuɗin inda Allah ya ce ya saka in bai sa ba Allah zai yi tambaya shi ne muka faɗa daga farko bayan da za a yi haka abin yake walam yata'ayyan malikuhu minhum fa huwa min huquqi baitul mal wa kullu haqqin wajaba sarfuhu fi masalihil muslimin duk wani haqqi da duk wani abin da za a yi da kudin a haqqin al'umma ce yanzu da yake ba musuluncin ake ba amma dai ai kudin na al'umma ne ko na al'umma ne ba na wani mutum bane saboda haka za a sarrafa shi ne akan masalihil umma akan abinda al'umma za ta amfana fa huwa haqqun wannan haqqi ne haqqi ne wa bina'an ala hadha at-ta'rif mala yace wato gini akan wannan shine yana kallon fa inna baytal mal min ahammi al-mu'assasati al-hadariyya al-islamiyya wa huwa al-jihatu al-wahida yace bangare guda ɗaya ne akan wannan ginin za a ga cewa baitul mali tana da muhimmancin samar da wasu abubuwa na amfanar al'umma kuma fuska ce guda in an tashi sarrafa shi za a sarrafa shi ne akan masalih al'umma abinda zai taimaki al'umma walizalika fa huwa yajma'u al-ikhtisasi wa idaratul maliyya saboda haka dole ya zamanto ma'aikatar kuɗi da wane ne duk su san cewa tabbas koban kuɗin baitul mal na 'yan Najeriya ne ba 'yan nasu ba nasu ba kuma dole a saka su a inda suka dace to shi ne yace masrufati baitul mal zai kawo inda suka dace inda suka dace kuɗin baitul mal ya tafi saboda baitul mal na gaya muku ba ta kowa bace amma dai na cewa ta shugaban kasa ne ko ta gwamna ta al'umma ce kawai wannan ita ce maganar gaskiya to ya za a yi a sarrafa ta abu na farko a ciki ake sarrafa rawatibul wilat, wato albashin alwilat, wadanda suka jibinci al'amarin mutane, albashin sarakuna, daga nan zai fito. An gane ko? Albashin alqudat alqalai, muwazzifid daula, ma'aikatan gwamnatin tarayya ko da jihohi. Al'ummalu fil maslahati al'amma, masu aiki dan kyautata al'umma, masu sharar gari, masu ware ne ayyuka da zai zabanto. Wa min ha'ula'i, yace daga cikin waɗannan wanda za a sarrafa kuɗi inda ya kamata, hadda amirul mu'minin, shugaban ƙasan kansa, sai an saka masa abin da za a bashi, ba shi zai kamfata ba. Yanzu wannan tsarin bai da adalci, dan Allah tsarin nan bai da adalci. Rawatibul wulat, albashin majibintan al'umma, akwai waɗanda kila suna aiki na hukuma, an sa su su ne masu kula ko da al'ummar mutane ko hatsaruruka ko wani abu daban. Akwai alƙalai waɗanda suke shari'u, akwai ma'aikatan gwamnatin tarayya nau'insu daban-daban, akwai ummal fi maslahatil umma, waɗanda suke aiki don kyautattuwar al'umma gaba ɗaya. Daga cikinsu ake hadda kwai khalifa. Guri na biyu da ake sarrafa wannan dukiya, rawatibul jundi wal askar, za a sarrafa wannan dukiya ta hanyar bama sojoji albashi, ma'aikatan tsaro masu taimakawa bisa adalcin shari'a ya tafi, za a ba su albashi suna aiki a wannan gurin. Duka waɗannan za a yi amfani da wannan kuɗin baitul mali don biyansu, saboda suna tsaron ƙasa, suna tsare al'umma daga wasu abubuwa. Abu na uku suka ce tajhizul juyush, idan ƙasa yaƙi ya afko mata, yaƙi ya afko ma ƙasa, to za a ɗauki dukiyar baitul mali a siyo makamai da tana da abincin sojoji da za su tafi yaƙi, saboda idan ba su ci yaƙin ba zai yi ba, kuma idan ba su ci yaƙin ba ku kuma za ku shiga uku, za a zo a karkashe ku. So dole a tanadi dukkan tajhiz na abin da zai sa wannan yaƙin ya tafi. Wa alatul qital, da na'urori da ake sakawa don yaƙi, kamar su bindiga, wata kila abubuwan da suke hangen nesa, gano makiya, waye da sauransu, duka waɗannan ya kamata a ce daga baitul mali a yi. Yanzu ana da kuɗin da za a yi a baitul mali, in an ga dama za ta iya haskawa duk waɗannan mutane da suke kidnafin ɗin mutane, za a iya ganin su, in an ga dama za a yi. A to in kana da shakku ba za a gani ba, ka je ka zagi shugaban ƙasa a rubutunka ka ga yadda za a yi, za su gano ka. Ko ba za su gano ka ba, duk ƙauyen da ka shiga ko sai sun kamo ka. To ya aka suka kasa kama waɗannan? Na'am, ba za ka bayani ba. To irin waɗannan alat, don a samu yadda ƙasa za ta zauna lafiya, baitul mali za ta yi amfani da kuɗi don kare jinin mutane da rayukanku da lafiyarsu. Alatul qital ta min silahin, kamar makamai, wa zakha'ir, da abubuwa irin su harsashai kenan, da abubuwan da za su taimaka. Wa khailin, kai in ya kama ma sai an siya musu dokuna na hawa ko motocin yaƙi, duk sai an siya. Wa ma yaqumu maqamahuma, da duk abin da zai tsaya a matsayin wannan wanda zai taimaki soja sai ya tsare ƙasar, baitul mali za ta ɗauki nauyin wannan. Kuma akwai kuɗin aiko a baitul mali ko babu? To me yasa ba a yi? Abu na hudu, iqamatul mashru'at al'amma, tsayar da abubuwa da za su amfani al'umma a gaba ɗayanta. Malai ba da misali jusur, jusur shine kamar gadoji da za su haɗa wasu gurare, saboda in wani abu ya tashi ka samu hanyar fita. An gane? Jars ko jas shine kamar gada da za ta iya hada nan da can saboda mu'amalar yau da gobe su zama da sauki a wajen al'umma. Ana da buƙatar wannan, su ma ana sarrafa dukiyar Baitul Mali ta wannan gurin. An gane wasudud da kuma irin kwaruruwa da suke barazana akan mutane, duka waɗannan za a yi abin nan ɗinsu. Wa tamhidu turuq, da shimfiɗa makama kan hanyoyi, duka ana amfani da su. Wal mabani al'amma, da wasu abubuwa da suke gina al'umma, duka waɗannan abubuwa za a yi amfani da su wajen Baitul Mal. A daurul istiraha, akwai wasu abubuwa da suke na lokaci yayi ne? Na'am. Sauran minti uku?
Na'am.
To ai akwai abubuwa kuma da yawa. Me shawarar ku? Ai ba za mu ƙarisa su ba. A wannan time ɗin ba za su ƙare ba. Sai dai in za a tsaya, wato abubuwan da suke wa mutane amfani har ma da irin guraren hutu. Kwanan nan jiya nake gaya muku cewa a Saudiya ga abin da yake faruwa. Hanya ce ba wani maganar espiya ko taiwa ne. Bariyan can da muka je, bariyan can mun kama hanya daga Makka a mota zuwa Madina. Muna tafiya sai muka samu an datse hanya, ana ta aiki an bamu wani guri mun bi can. Shi ne da yake mun dan tsaya, sai muka tsaya mu kuma muna ta tambaya me yake aka ta gyaran hanya aiki. Muka ce to ai hanyar ruba mu ga ta yi wani abun nan, bai suka ce ai titin wai an yi shi shekarar kaza da yau yayi espiya. Yayi espiya titin bagaro ko malam wai yayi espiya. Yanzu daga nan zuwa Bauchi tun titin Sardauna, tun titin Sardauna sun samu dama su hau jirgin sama su wuce ba ruwansu. To in Baitul Mali tana aiki, duk irin waɗannan abubuwan yi muku sun za'a yi. Kuma wallahi shi yasa economic ɗin mutane ma in an yi gyaran ya fi dacewa. Amma yanzu idan ka tafi nan da Bauchi a can sai ka tsaya an maka gyaran ƙafan mota, sannan kuma in ka sake dawowa ka sake zuwa a sake maka wani gyaran, economic ɗinka kullum lalacewa yake. Tattalin arzikinka naka da kake nema ma kullum lalacewa yake. So gwamnati tana da hannu wajen ma ta talauta mutane kenan. Asibiti wannan idan ka zo economic naka inda za a gyara shi, tattalin arzikinka zai zama abin nan. In ka biya haraji ba za ka samu damuwa ba. Amma duka waɗannan abubuwan babu. Hanya malam wai ta yi espiya. To lalle fa wani wata sabuwar wani sabon labari kenan, ana gyara. To wannan kaga a aikin hajji na banan nan da aka yi, hanyar da nake maka magana ɗin nan da ƙafa nake binta saboda ina son motsa jiki in tafi har Haraji a aikin hajji. Amma yanzu bai wuce wata ɗaya ba na je umra, na je na samu an ɗaye hanyar. Wallahi malam an ɗaye ta. Mai masaukin mu ina tambayarsa nake cewa yaushe za su gama, yace abin da suka bayar shi ne kwana biyu zuwa uku za su gyara. Kuma wallahi ban bar Makka ba, wallahi sai da an haɗa titin mutane suna bi an ɗaye rufe wanda aka yi. Baitul Mali tana aiki ai saboda ba ku san darajar ta bane a nan, shi yasa kawai kowa ma yanzu yana magana sai yana ga kamar waɗannan ko ba wani abu suke nema ba. Wani zai ta to dan mai ma muke tabata lokaci akan wannan muna. Ai ita ne asalin rayuwar mutane, wallahi Baitul Mali ita ne asalin abin da za ta gyara muku rayuwa. To amma ba ma wanda ya san me ake yi. Sai wanda kai ka samu kowa a ƙasa mutum uku ko hudu su da suke yin abin da suka ga dama a wannan gurin. Kira zai kaji ana cewa wani wai trillion, wani ya ɗauka trillion ba tururuwa ce kai trillion na aiki haɗa a samu trillion. Barwancin ya yi magana layinsa ne ko haɓa mara wai kuma a hakan ya yi wannan ciwaciwar a Baitul Mali, ya ci amana ya yi komai, kuma daga ƙarshe an yafe masa dubbai ko miliyoyin mutane a karkashin wannan kudin an takura rayuwar su an saka su kakanikai da za a fito da ita a sarrafa ta akan abinda muke fadin nan asibiti ko makaranta wallahi da mutane sun samu sunki shikenan kuma an gaba gobe ma karisa
insha Allah
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا سابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا نعم dawani ba Allah ya bada alqur'anai guda goma yana neman a saka shi cikin addu'a Allah ubangiji ya biya bukata
amin
ubangiji ka karbi azumin mu ya Allah ka karbi ruku'un mu ka karbi sujjadar mu ka karbi addu'o'in mu
amin
ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda kake yantawa a wannan wata
amin
ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu
amin
ubangiji ka ji kansu ya Allah kai mana rahama
amin
ka ba mu mutuwar shahada idan ajalin mu ya zo rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين